يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله bayan haka ƴan uwa masu albarka muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin ikon sa da kaddara wansa ya saki hada mu a wannan yammaci na talata wanda yake daidai da 25 ga watan Ramadan hijran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya game mu da rahamarsa a wannan masallaci mai albarka masjidud da'awa da muke tafsiri a cikin sa dukkan alkhairai dake cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya datar da mu shi kuma insha Allah yau za mu rufe wannan tafsiri namu da muka fara a wannan masallaci mai albarka masjidud da'awa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu idan ba a manta ba muna cikin ayar mu ne ta 177 cikin suratul baqara wanda insha Allah yau za mu karkare ta gaba ta karshe shine za mu tashi a cikin wannan aya kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum
laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyina
jazakallahu khairan ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin wayannan bayi nasa da ya bayyana wannan sufofi nasu na imani wanda shine imani na hakika kamar yanda muka ji a wannan aya bayan bayanai da ubangiji Allah ya mana na imani na hakika da kuma sufofin masu wannan imani na hakika na gaskiya masu takawa daga cikin su Allah ya ce wasabirina fil ba'sa bayan jiya mun yi magana kan walmufuna bi ahdihim iza ahadu daga cikin sufofin su masu cika alkawari ne game da alkawuran su dake tsakanin su da ubangijin su da alkawuran su dake tsakanin su da bayi mutane ƴan uwan su suna cika alkawari wanda salaman rayuwar ƴan adam yana da alaka da cika alkawari duk al'umman da bata cika alkawari to za a samu matsala a cikin al'umman, rayuwarsu ba zai taba tafiya daidai ba, abubuwan su za su dinga wargajewa. To amma in ana tsaida alkawari, to wannan su za su ba da daman tafiyan abubuwa daidai. Kuma kamar yadda muka ji, wannan siffa ce ta muminai, rashin cika alkawari kuma siffa ce ta munafukai. Allah ya tsare mu. To Allah ya ce wasabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba's. Daga cikin siffofin masu imani na hakika, wanda suka yi gaskiya cikin imaninsu, masu imani na gaske, Allah ya samu a cikinsu, daga cikin siffofinsu shi ne su wasabirina fil ba'sa, mutane ne masu haƙuri a cikin talauci. Kun san talauci musiba ne. To yayin da suka samu talauci, talaucin nan sukan yi haƙuri, ba sa bari talaucin ya sa su shiga wani yanayi ya raba su da Allah, kamar yadda mutane da yawa suke yi. Daga zaran Allah ya jarrabe su da talauci shikenan, sai su kauce hanya. Wasu akan talauci za su shiga shirka, tsafe-tsafe, neman dukiya ko ta wani hali, haram, halal, ko ta ina, haram ɗin ma neman ta suke. Saboda me? Ya ce ma na abinci, talauci. To su muminai na gaskiya suna haƙuri da talauci, ba sa bari talauci ya sa su cin haram, ya sa su yin ba daidai ba. Sukan haƙura su nemi halal. Don haka Allah ya ce wasabirina fil ba'sa, ai da masu haƙuri a halin talauci mai tsanani, wannan talaucin baya ɗaukansu kan kwaɗayin abin hannun mutane. Don su suna fama da talauci bai sa su koma masu kwaram, masu kwaɗayin abin hannun mutane, masu zaman kashe wando. Za su tashi su nemi halal ɗinsu, ba za su kuma dinga bin masu dukiya suna kwaran suna bara ba. Wala yashkuna amrahum li ghayrillah, su muminai na gaskiya masu takawa ba sa koka al'amuransu ga wani Allah, su dinga kuka su talauci ya dame su, ba su da kaza, ba su da kullun a kuka a matsala, ba sa yin haka. Bal yasbiruna fil fakri anil ma'siya, su mutane ne masu haƙuri a talaucin da Allah ya kaddara musu wajen barin saban Allah. Duk da talaucin bai sa su fada cikin saban Allah cin haram, saboda haka talauci bai sa su, la yasriqun, ba sa sata saboda talauci. Dan sun rasa abinci su je suna sata, ba ruwansu da halal da haram, kamar yadda yanzu yawanci mutane suke. Annabi ya ce la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, barawo ba zai je sata ba lokacin da yake satan yana mumini, sai ya rabu da imaninsa. To su muminai talauci bai sa su sata. Wala yakhunun, ba sa ha'inci, talauci bai sa su cin amana, talauci bai sa su yin ha'inci. In an ba su amana ko an ba su kula da wani abu, an ɗora su su ne storekeeper a kan wata dukiya, bai ha'inci, bai cin amana don talauci. Wala yakzibun, su ne waɗanda suke masu haƙuri fil ba'sa, a talauci, talauci bai sa su ƙarya, su rinka ƙarya saboda talauci. Wala yagushun, talauci bai sa su algush, haɗa abu mai kyau da mara kyau. In ‘yan kasuwa ne ko masu sana’a, ba sa cakuɗa abu mai kyau da mara kyau, gauraya abu mai kyau da mara kyau saboda talauci, saboda ba su da shi, saboda neman kuɗi ta kowane hanya. A’a, duk talaucinsu bai sa su wannan algush. Za su tsaya su nemi halal ɗinsu, abin da suka samu na halal shi suke haƙura da shi. duk wannan hali ne na imani na gaskiya da ake so mu zamo. Wala ya'kuluna al-haram, suna hakuri da talauci ba ta sa su suje suna cin haram, domin Allah ya haramta cin haram, kuma duk naman da ya ginu da haram wuta ita ce tafi cancanta da shi. Ubangiji Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum, jazakallahu khairan. Ubangiji Allah madaukakin sarki yace, ya ayyuhalladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, imani na gaskiya, suka yadda Allah gaskiya ne, suka yadda tashin kiyama gaskiya ne, dukkan rukunnan imanin nan sun gaskata, suna tsaida sallah, suna bada zakka, duk sun yadda. Allah yace to la taqulu amwalakum bainakum bil batil, kar ku rinka cin dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar ƙarya, ta hanyar cuta, ta hanyar haram, ta hanyar zalunci. Illa an takuna tijaratan, sai dai in ta fiskar kasuwanci ne, saye da sayarwa na halal kuma bisa yarjejeniya. Allah ya ce wala taktulu anfusakum, kar ku rinka kashe kawunanku. Inna Allaha kana bikum rahima, ubangiji mai tausayi ne gare ku. Allah ya ce wa man yaf'al dhalik, duk wanda kuma ya koma haka, yaje yana cin dukiyar mutane ta hanyar haram, ta hanyar algush, ta hanyar tauye mudu, ta hanyar tauye ma'auni, ta hanyar cuwa-cuwa, ta hanyar zalunci. Allah ya ce to duk wanda ya haka, ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما, duk wanda yake haka bisa ketare iyaka, ya keta dokan Allah kuma bisa zalunci, fasawfa nuslihi nara, Allah yace da sannu za mu shigar da shi wata irin wuta da bai santa ba, sai Allah ya kawo wutan nakira, babu alifun da lamun a jiki, don a nuna ma wata irin wuta ce da baka santa ba, kawai sai dai a ce wuta kawai, amma ba irin ta duniya bane, domin ita wutar lahira daban take da ta duniya. Makamashin ta sune mutane da duwatsu, mutanen kuma ba yanda suke haka za a sa su ba, ina sai an kamba mahalittan su, ƴan wuta sun dawo manya-manyan halitta dan haƙorin dan wuta kawai, kamar yanda hadisin Muslim yake nuna yayi dutsen Uhud haƙorinsa, to ina ga kansa, ina ga jikinsa, fatar jikinsa wanda in ka ƙwarza ne za ka iya keto jini kaurinta. A hadisin ya nuna ya fi tafiyar daga Madina zuwa Makka, wanda ya fi daga Bauchi zuwa Maiduguri. Kaga abun ya wuce misali, kai dai kawai ana faɗa mana ne yanda hankalinmu zai iya ɗauka, amma irin wutan ba irin ta duniya bace, suna kawai suka hada. To Allah yace za mu shigar da shi wata irin wuta da bai santa ba, wa kana zalika ala Allah yasira, kuma Allah yace wannan abu ne mai sauki a wajen Allah, kawai ka daina ka daina, ka tuba ka tuba, mu nisanci haram, mun nisanci cuta da cuwa-cuwa da cin dukiyar mutane ta hanyar 419, ta hanyar yaudara, ta hanyar wayo, ta hanyar zalunci, duka wannan haramun ne. Allah yace ya ibani inni haramtu zulma ala nafsi, yace ya ku bayina na haramta wa kaina zalunci, waja'altuhu bainakum muharrama, kuma na mai da shi a tsakaninku abu ne wanda yake haramtacce. Dan haka Ubangiji yace fala tazalamu, kada ku dinga cutan junanku. Ku nisanci tusha, az-zulmu zulmatun yawmal qiyama, cuta duhu ne ranan tashin kiyama. Allah yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna, albishirinku Ubangiji Allah yace sharadi ya gindaya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, idan kun nisanci manyan laifukan da ake hana ku, ayyukan kaba'ira, cin haram, zalunci, cuta, algush, ƙarya, sata, duka munanan ayyuka na kaba'ira kuka nisanta, Allah yace mu kuma nukaffir ankum sayyi'atikum, za mu kankare muku zinubanku. Abinda kuka yi a baya kuka tuba kuka nisanta, Allah zai yafi. Duk wanda ya ji wa'azi ya daina cuta, ya daina cin haram, to Allah zai gafarta masa. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, Allah yace kuma wa nudkhilukum, za mu shigar da ku mashiga ta karamci, ita ce gidan aljanna. Allah ya sanya mu ciki. Saboda haka daga cikin siffofin mu'minai na gaskiya na hakika, suna masu hakuri fil ba'sa, wajen talauci. Talauci bai sa su cin haram, talauci bai sa su kauce hanya, duk da irin zafinsa da fitinarsa sukan hakura. Kamar yanda wata mace daga cikin matan magabata, idan mijinta zai fita takan ce za mu yi hakuri da yunwa, amma ba za mu yi hakuri da azabar wuta ba, saboda haka a zo mana da halal. Mace ce take gaya wa mijinta in zai fita ya yi kokari ya samo musu halal, domin za su iya hakuri da yunwa, amma azabar Allah wuta ba za su iya jure ta ba. Ta ga baiwar Allah. Sannan su mu'minai wadarra, masu hakuri ne a lokacin da wata cuta ta same su, masu hakuri ne akan abin da ya same su na cutuwa, suna imani da kaddara, abin da Allah ya kaddara ya hukunta ya same su sukan hakura. In jinya ya same su sukan hakura, ba sa raki, ba sa koke-koke, su ga kaman Allah su baya son su, su suna yawan laulayi, suna kaza suna kaza, ko kuma talauci ta dame su, ga wasu nan suna tawalwala. A'a, su mu'minai ba sa haka, suna hakuri da halin cutuwa, suna hakuri ga duk abin da ya same su na cutuwa. Misali marat, rashin lafiya, in ya same su sukan yi hakuri. Kun san wasu in jinya ya same su, to shikenan an samu matsala, ba sa iya hakuri. Akan wannan jinyan za su iya komai, idan jinyan ƴaƴansu ne ko matansu ko wani, za su iya yin komai. Wannan jinyan zai iya sa su yi tsafi, su je wajen bokaye, su nemi magani ko ta wani hali, in dai za a warke za su iya yi. Damuwansu kawai su samu lafiya, su fita daga wannan jarabawan. To su mu'minai ba sa haka, suna hakuri fil ba'sa'i wad-dara, in cutuwa ya same su cuta sukan yi hakuri, su nemi magani ta hanyar halal. Allah ya halatta magani, kuma annabi ya ce babu wata cuta face sai da Allah ya saukar mata maganinta. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba kawai bai sani ba, amma duk wata cuta tana da maganinta, sai dai in ba a dace ba, ko kuma lokacin warkewan Allah bai sa ya zo ba. Dan warakan daga Allah ne ba daga magani ba. Ka iya shan maganin abu, gashi magani ne kowa zai sha ya warke, kai ka sha baka warke ba, saboda lokacin warakan Allah bai kawo shi ba tukun. To su mu'minai suna hakuri da darra, duk cutuwan da ya same su rashin lafiya ne rauni ne ya same su wata ciwo ne da ta'addabe su faddu mahabubin rasa wani masoyi suka yi uba ko mahaifi ko mahaifiya ko mata ko ƴa ko da ko wani abun kauna suka rasa duk sukan yi hakuri da duk wani abu na cutuwa da ya same su tsautsayi ne ya same su gobara ce hasara ce rashi ne duk wata musiba sukan dangana su maida al'amari zuwa ga Allah su yi imani da abin da Allah ya hukunta ya kaddara su nemi lada a wajen Allah saboda haka duk cutuwa da ya same su sukan yi hakuri ba sa fushi da hukuncin Allah sukan yadda da abin da Allah ya kaddara ya hukunta bal da'iman ko da yaushe cewa suke da harcinan su da zukatan su radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya a ko da yaushe suna masu yadda da ubangiji Allah a matsayin ubangiji duk abin da ya same su in sun samu in sun rasa duk sukan dangana ga Allah sun yadda Allah shike gudanar da duniya kome yana gudana ne bisa yanda ya ga dama sun yadda musulunci shine addini ba za su yi abin da zai kautar da su gabanin addinin su ba sun yadda annabi Muhammad shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka su duk halin da suke ciki suna godiya wa Allah yaquluna alhamdulillahi ala kulli hal suna godiya wa Allah duk halin da suke ciki to wannan shine sifa na mu'minai masu imani na gaskiya ba daga zaran jarabawa ya samu ba rashin lafiya ayi taraki ayi ta shige shige wajen matsafa wajen bokaye wajen ko ina za a shiga neman magani neman magani halal ne amma banda haramtacciyar hanya ba a magani da haram kuma duk jarabawan da ta samu mumini ya haƙuri to zai zamo masa kankaran zunubai da ɗaga daraja hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda da shi da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda duka sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Annabi ya ce ma yusibul muslima min nasabin wala wasab wala hammin wala hadan wala adan wala gammin hatta shauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yusibul muslima min nasab babu wata wahala da za ta samu wani musulmi ya wahala akan wata matsala wala wasabin ko wata rashin lafiya ta samu wani musulmi wala hammin ko wani damuwa ya samu musulmi wala hazan ko wani bakin ciki ya samu wani musulmi wala azan ko wani abu mai cutarwa da zai zo ya cutar da musulmi ya masa hasara ko ya ja masa hasara ko dai ya cutar da lafiyarsa ko dukiyarsa ko iyalinsa ko wani abu nasa ya cutu dai wala gammin ko wani damuwa kai ƙarshe annabi ya ce hatta shauka yushakuha har kaya da za ta iya sokan mutum in tukaya ta soki mumini bai tafiya a banza sanadiyar wannan kaya da ta soke shi sai an daga masa daraja an kankare masa zunubai da sanadiyar wannan kaya to haka duk wata damuwa rashin lafiya da sauransu annabi yace illa kaffarallahu biha min khatayahu face sai Allah ya kankare masa zunubinsa kurakuransa da wannan rashin lafiyan ko damuwan ko cutuwan ko bakin cikin ko kayan ko tuntuben ko faduwa da yi ko tsautsayi da ya same sai an kankare masa zunubi da shi saboda haka ba daidai bane dan musiba ta same ka kai ta daga hankali wani gani ma yake shi kan Allah baya son sa kullun yana cikin ya fita wannan ya shiga wannan to wanda Allah yake so da alkhairi ne ma sai gama shi da musiba Allah yana so ya gamu da shi clean duk zunubansa a wanke wannan abubuwan da suke samun ka ana wanwanke ka ne kankara ne ba abin za yake tafiya ba amma da sharadi in mutun ya dangana yayi hakuri ya yadda da abinda Allah ya kaddara ya hukunta to sai ya zamo kankaran zunubai gare shi da daga masa daraja hadisi daga Aisha uwar mu'minai matar annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza ishtaka almu'min akalasahu Allah kama yukallisu alkiru alqabs alhadid tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza ishtaka almu'min idan mu'mini ya samu matsala yayi rashin lafiya to akalasahu Allah yakan tsarkake shi da wannan rashin lafiyan kama yukallisu alkiru qabs alhadid kamar yanda ziga zigi yake tace yake tsarkake bakin karfe daga dauda da datti da tsatsa in aka sa shi a wajen makeri aka masa zuga zigi aka dagi karfen sai kaga duk dattin jikin da tsatsan duk ya fita karfen ya dawo tal to haka idan rashin lafiya ya samu musulmi ko wani bakin ciki ko wata damuwa ko wani tsautsayi ko wata musiba to zai zamo an wanke shi ne daga wasu zunubansa a wata ruwaya daga Ma'amar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min maradin aw waja'in yusibul mu'min annabi yace babu wata rashin wani rashin lafiya babu wani ciwo da zai samu wani mu'mini illa kana kafara face sai ya zamo masa kafara ga zunubansa sai wannan ciwon ko rashin lafiyar ta zamo kankaran zunuban wannan mutumin hatta shauka yushakuha wan nakba yankubuha har kaya da zai soki mutum za a kankare masa zunubansa da shi al-imam muslim ya fitar da hadisi hadisi ne ingantacce saboda haka ba abu ne na tada hankali ba idan musiba ta same shi shi mu'mini shi yasa manzon Allah yace ajaban li amril mu'min abun burgewa ga mu'mini shi ko ta ina in asabahu sarra shakara fa kana khairan lahu idan abun farin ciki ya same shi sai yayi godiya wa Allah sai hakan ya zamo alkhairi gare shi sannan annabi yace shi mu'mini idza asabahu darra idan cutuwa ya same shi wani cuta wata matsala wata damuwa wani rashin lafiya wani rashi sabara sai yayi hakuri ya dangana ga Allah yayi imani da kaddara da abinda Allah ya hukunta hakan kuma sai ya zamo alkhairi gare shi a kankare masa zunubai a daga masa daraja kun ga shi ko ta ina ya fadi dai babu hasara mu'mini ke da wannan saboda haka ya tabbata kuma cikin hadisi al-Hari daga al-Haris ibn Suwayd daga Abdullahi yace wataran dakaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai na samu bai da lafiya wa huwa yu'ak annabi bai da lafiya yana ciwo yace famasastuhu biyadi sai na taba shi da hannuna yace fa qultu ya rasulullah innaka latu'ak nace masa ya manzon Allah lalle kana ciwo wa akan shadida kana ciwo mai tsanani a lokacin yace qala fa qultu zalika anna laka ajrain sai nace masa yanzu kenan lalle kana da lada biyu kenan. Yace a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ajal, yace haka ne, ma'ana kamar yanda ka faɗa din nan, ina da lada biyu, domin shi annabi akan sa masa ciwo na mutane biyu ne, zazzabinsa, zafinsa da ƙarfinsa, zazzabin mutane biyu ake ninka masa saboda ladansa da darajarsa ya dago, gurgudan zafin musibanka, gurgudan girman ladanka da dagawan darajanka, shi yasa ciwonsa yake zamowa da tsanani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin yusibuhu adan, babu wani musulmi da wata cutuwa za ta same shi, wani abu da zai same shi ya cutu, talauci ne, tsautsayi ne, rashi ne, wani abu ya rasa na mutuwa na masoyinsa ko ƴarsa ko matarsa ko masoyinsa, ko wani abu ya rasa na dukiya, ko wani abu ya taba lafiyarsa ko na matarsa ko na ɗansa da ya cutu da wannan, ko wata rashin lafiya, famasiwahu illa hatta Allahu bihi sayyi'atihi. Annabi yace duk wani abu da ya samu musulmi na cutuwa ko na wani rashin lafiya ko abinda bai kai wannan ba ko yake sama da wannan, face sai an kankare masa laifukansa da wannan abin da ya same shi na cutuwan, kama ta khuttul shajaratu waraqaha, kamar yanda bishiya take karkade ganyenta. Yanda ka san bishiya mai ganye, wani lokaci zaka zo kaga ta karkade ganyen gaba daya, yayin da wani lokaci kuma kaga ganyen lib duk ya rufe ta, to haka musiba wata cutuwa in ta samu mumini, laifukansa gaba daya akan karkade musu, akan karkade masa shi. Al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi. Sannan hadisi daga Jabir dan Abdullahi yake cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ib, ya shiga wajen wannan da ake kira Ummu Sa'ib ko Ummul Musayyib, sai ya same ta bata da lafiya tana ta karkarwa, yace mata malaki ya Ummu Sa'ib au ya ummal musayyib tuzabzifin, yace me ya same ki ne ke Ummu Sa'ib kina ta karkarwa, bodan bakin ta sai tace alhuma la barakallahu fiha, kamar tace shegen zazzabin nan ne, Allah kar ya masa albarka, yake damuna ta zagi zazzabin. Jin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata la tasubbil huma, yace mata karki zabi zazzabi, karki zabi rashin lafiya, ki dinga shegen ciwon kan nan ya dame ni, kaza kazan nan tsinannen ciwon kan nan, kaza kazan nan, a'a, yace fa innaha tusibu khataya bani adam, yace mata wannan ciwo yana tafiyar da zunubai kurakuran dan adam, dan ya same ki bai kamata ki dinga zagin su kina tsine masa ba, ki fadi mai kyau. Saboda haka wannan duka yake karfafa mana, yace mata yana tafiyar da kurakuran dan adam kama yusibul kiru khabsal hadid, kamar yanda kika san ziga zigi yake tafiyar da daudan karfe, makera an san sa karfe a wuta yayi datti, akai ziga zikin sa aka dake duk dattin zai tafi, to haka ciwo da musiba yake tafiyar da zunubin mutum. Al-Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Atha bin Rabah yake cewa qala ibn Abbas, Ibn Abbas yace mun ala urikam ra'atan min ahli al-janna, wata rana yace muna zaune sai Abdullahi dan Abbas yace bazan gwada ma mace yar aljanna ba, qultu bala, nace masa eh nuna mun, Kala hazihi almar'atu sauda, yace wannan bakar macen da kake gani ita ce yar aljanna ce. Me dalili? Yace atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wannan bakar mace ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam, tace masa inni usra, tace ina faduwa, ina fama da ciwon farfadiya yakan buge ni, wa anni atakashab, kuma in ya buge ni nakan kwaye nakan yi tsaraici, saboda mai farfadiya in ya fadi yakan yi shure shure, takan kwaye jikinta. To wannan abun yana damunta, tace fatullah ali, manzon Allah ka mun addu'a, ka roka mun Allah ya yaye mun wannan damuwar. Sai annabi ya ce mata, kinga in shi'iti sabarti walakil janna wa in shi'iti da'awtullah an yu'afiyaki, yace in kin ga dama in kin so zan miki addu'a in roka miki Allah ya yaye miki, idan kuma kin ga dama to ki yi hakuri kina da gidan aljanna wanne kika zaba. Wannan mace kalat tace asbir, tace zan yi hakuri, ta hakura da wannan farfadiyan, tace in dai aljanna tace za ta hakura, amma ita matsalar ta dai tace inni atakashab, tace kwaye wanda nake tsaraicin nan shine damuwa na, a roka mun Allah koda na fadi kada in dinga bude jikina ana gani. Saboda haka tace ka roka mun Allah kada in wannan fada'a laha, annabi ya mata addu'a. Kun ga wannan musibar da ya same ta ya zama mata sanadiyar shiga aljanna. Saboda haka kar ka ga Allah ya gama ka da wani cuta, wata matsala, ka dinga damuwa, ka ga kai kaman kun zo rakiyan duniya ne, ko Allah baya son ku yanda wasu ke dauka. A la'alla wannan soyayya ce ta Allah, yasa ma yana son ka da alkhairi ne, ya baka wani nakasa ko wani ciwo ko wata matsala ko wata damuwa dan ya kankare ma zunubanka, ya gama ka mutu ka same shi a tsaftace a tsarkake. Kuma kar ka taba zammani kace za ka yi imani kana musulmi wai ba za a jarrabe ka ba, ina dole daman in dai ka yi imani na gaskiya za a jarrabe ka, za ka gamu da jarabawa, imma na talauci, imma na ciwo, imma ga su nan dai fitintunu matsaloli daban-daban, za a jarrabe ka a ga za ka yi hakuri ko ba za ka yi ba. Don haka Ubangiji Alaramma yake ce alif lamin أحسب الناس أن يتركوا. Jazakallahu khairan. Ubangiji Allah madaukakin sarki yace alif lam mim, wa'annan harufa guda uku Allah ya san abin da yake nufi da shi. Allah yace ahasiban nas, mutane tsammani suke dauka suke yi cewa an yutraku an yaqulu amanna, wai za a bar su haka kawai sakaka dan sun ce sun yi imani. Wa hum la yuftanun, ba za a jarrabe su ba a gwada imanin su a ga da gaske suke ko yaya. Allah yace haka kuke tsammani, ai ba zai yi ba. Allah yace walaqad fatanna alladhina min qablihim, Ubangiji Allah yace walaqad fatanna alladhina min qablihim, Allah yace hakika mun jarrabi wa'anda suka gabace su an musu jarabawa, kuma za a muku. Allah yace falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku, lalle Allah zai fayyace wa'anda suka yi imani na gaskiya, walaya'lamanna alkadhibin, Allah zai fayyace masu imanin ƙarya sai ya gwada ya jarraba duk da ya sani ya san me zaka yi tun kafin ya halicce ka amma duk da haka Allah zai jarrabi mutum ya kama shi da hujja saboda haka jarabawa dole ne a rayuwa mumini yakan rungumi jarabawan da duk ya same shi yana daga cikin rukunnan imani guda shida an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da abin da Allah ya kaddara ya hukunta me kyansa da mara kyau na alkhairi da sharri yana daga cikin in baka yadda da wannan ba in abu ya same ka ba zaka dangana ga Allah ka dogara ga Allah ba in na jinya ne zaka shiga neman bagani ta ko ta yaya matsafa bokaye kina ne duk zaka shiga in talauci ne zaka nemi ko ta yaya kai dai ka samu arziki haram ko ta yaya in dai kai zaka samu kuɗi kai baka da matsala ko me zaka yi to wannan baka yadda da kaddara ba baka yadda da abinda Allah ya hukunta ba ka kasa hakuri da talauci ka nemi halal sai ka hada da haram kuma ka manta da zaman cewa za a ma jaraba a rayuwa ba za a barka haka kawai ba waɗanda suka gabace mu an musu mu ma kuma an gaya mana za a mana kuma da wannan za a auna imaninka in ka ci jarabawa shikenan abinda duk ya same ka kai hakuri ka dangana ga Allah a baka lada a kankare ma zunubi in ka ki kuma wannan ba shi zai kauda abun ba kuma ka fadi a jarabawa kuma mutun ya gamu da azaba a lahira ya kuma rusa imaninsa in bai yadda da abinda Allah ya hukunta ya kaddara ba saboda haka kamar haka Allah yake cewa am hasibtun an tadkhulul janna kafin nan
مستهم المأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
جزاك الله خيرا باين الله يا تشيزي جربي متاني ya fayyace waɗanda suka yi imani na gaskiya da waɗanda suka yi imani na ƙarya sai muka bar aya ɗaya Allah ya ce am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ubangiji Allah ya ce ko kuma am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at su masu aikata munanan ayyukan nan cin haram ko ta ina yake halal yake haram za su yi fashi za su yi sata za su yi ciwa-ciwa za su aikata haram za su je su yi tsafi su je wajen bokaye su yi abubuwan da suke so Allah ya ce ko tsammani suke an yasbiquna za su tsere mana suna ganin za su tsere ne wa Allah Allah ya ce sa'a ma yahkumun tirda abin da suke hukunta wannan ba za su tsere wa Allah ba saboda haka za su koma ga Allah zai musu hukunci kan duk abin da suke kuma Allah yana sane da duk abin da suke ubangiji ya ce am hasibtun an tadkhulul janna ko kuma tsammani kuke dauka kuke za ku shiga aljanna haka kawai ba jarabawa walamma ya'lamillahu allazina shahadu minkum Allah bai fayyace masu kokari da jajircewa daga cikin ku ba masu imani na gaskiya wa ya'lamu sabirin tsammani kuke kawai za ku shiga aljanna Allah bai fayyace masu hakuri ba ya gano su waye masu imani na gaskiya masu hakuri wajen da'a wa Allah masu hakuri wajen barin saban Allah masu hakuri wajen runguman duk abin da ya same su na kaddara na musiba sukan yadda da abinda Allah ya kaddara ya hukunta su yi hakuri. Kuna nufin haka kawai za a shiga aljanna ba a yi wannan ba, ba a fayyace ba masu hakuri da masu kokari da masu dangana da abinda Allah ya kaddara musu? Saboda haka tabbas akwai jarabawa, ka shirya wa fiskantar duk jarabawan da ya zo maka, ka yi haƙuri, ka dangana, ka yadda da abin da Allah ya hukunta ya ƙaddara. Kar wannan musibar ka kasa ci ka faɗi a jaraba, kar musiba da Allah ya ɗora ma na jinya ga kanka ko ɗanka ko matarka ko wani naka masoyinka ya sa ka nemi hanyar waraka ta haramtacciyar hanya, shiga wajen bokaye, tsafi, yin abin da ba daidai ba. Kada musiba ta talauci ko rashi ko wani abu matsala ya same ka, ka nemi warwarewa ta hanyar haram, ta hanyar cuta, ta hanyar zalunci, ta hanyar algoji, ta hanyar duka waɗannan hanyoyi na haram, ka nisance su, ka zamo mai haƙuri wajen yi wa Allah da'a. Duk abin da Allah yake so a yi, ka yi haƙuri ka yi. Duk abin da Allah baya so, ka haƙura ka bari. Duk abin da Allah ya ƙaddara ma na rashi, na tsautsayi, na rashin lafiya, na wata damuwa, ka yi haƙuri. Ka rungumi abin da Allah ya hukunta ya ƙaddara, to sai ka yi nasara. Saboda haka Allah ya ce, am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum masalun. Jazakallahu khairan. Saboda haka mu yi haƙuri, mu yi haƙuri, mu yi haƙuri wajen yi wa Allah da'a, mu yi haƙuri wajen saban Allah, mu yi haƙuri da abin da Allah ya ƙaddara mana na talauci ko rashin lafiya ko wata damuwa. Kada wata musiba, wata jarabawa ta samu mu kauce wa hanyar Allah. Mu haƙura da duk wani abu na haram, cin hanci, rashawa, ka haƙura da halal ɗinka. Ko meye ka haƙura da halal ka bar haram. Allah ya ce, am hasibtum an tadkhulul janna, ko kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne, walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum, abinda ya samu irin waɗanda suka gabace ku na jarabawa bai zo muku ba haka kawai. Ku shiga ba jarabawa, ba gwaji, ba test. Allah ya ce, masatuhumul ba'sa, su waɗanda suka shuɗe gabaninku ba, su ma talauci ta same su. Wani irin talauci ne ba su yi ba? Kuna ji tarihi yanda ake faɗan talauci, sai da ya kai masabai har lokacin tsaban yunwa ana ɗaura dutse a ciki, haka suka jure suka haƙura da talaucin, duk ana gana musu akan addininsu. Saboda haka talauci ya same su, wadarra da cutuwa da cututtuka, wa zulzilu an kaɗa su da musibu da fitintinu, har sai da ya zamo yaqulur rasul wallazina amanu ma'a, manzo da waɗanda suka yi imani da shi har suna cewa, mata nasrullah, wai yaushe ne nasarar Allah za ta zo? Allah ya ce, ala inna nasrallahi qarib, ku saurara, nasarar Allah tana kusa. Saboda haka rayuwa, ka fahimci rayuwa tana ɗauke da jarabawa, ba zai zamo kawai kai ka zamo komai yana gudana ma daidai yanda kake so ba. haka rayuwa take yau fari gobe kuma baki zaka iya samun jarabawa ga lafiyarka ga dukiyarka ga iyalanka to duk abin da ya same ka ta dangana kai imani da abin da Allah ya hukunta ya kaddara Allah yace laqad wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibi kuma Allah yace wala nablu wannakum bi shay'in
wa la nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir as-sabirin
jazak jazakallahu khairan ubangiji Allah madaukakin sarki yace wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus Allah yace ye da yi rantsuwa yace lalle wallahi zamu jarrabe ku da wani abu min al-khawf na tashin hankali na yaki rashin zaman lafiya a gasa a gari a anguwa a fitine ku sannan zamu jarrabe ku da wani abu na yunwa da fari da nakasun tattalin arziki tsadar rayuwa duk wannan yana daga cikin jarabawa a sanadiyar wannan jarabawan wasu za a daga musu darajansu a kankare musu zanubansu a sanadiyar wannan kuma wasu za su halaka za su kasa cin jarabawan karshe su halaka sanadiyar shiga wutarsu lalacewansu Allah yace karshe kai albishir wa masu hakuri za su ci jarabawa saboda haka mu zamo masu hakuri siffa ce ta muminai in dai mun ce mu muminai ne mun yi imani da Allah imani na gaskiya mun yadda tashin kiyama gaskiya ne to mu zamo masu hakuri hakurin da za mu yi kuma shine hakuri wajen da'a wa Allah mu yi hakuri duk abin da Allah ya ce mu yi hakuri mu yi kar mu bar abin da Allah ya ce mu yi ba mu yi ba mu yi hakuri wajen barin abin da Allah ya hana duk abin da yake na haram abin da yake munkar ba kyau mu bari kuma mu yi hakuri da duk halin da muka samu kanmu a ciki to Allah ya ce kai albishir wa masu irin wannan hakurin daga cikin fusufofin su Allah ya ce sune wanda allazina iza asabatuhum musiba sune idan wata musiba ta same su duk sanda wata musiba ta same su sukan koma ne zuwa ga Allah su istirja'i sukan ce qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sukan ce mu na Allah ne dukan mu mallakan Allah ne da mu da abinda muka mallaka muka rasa duka na Allah ne kuma duk gare shi zamu koma sukan dangana ga Allah to Allah yace a musu albishir masu irin wannan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma
ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika
Allah yace waɗannan sune wanda Allah yake musu wata irin salati da rahama kuma sune waɗanda suke shiryayyo saboda haka shi mumini duk sanda wani musiba ta same shi ana so yayi istirja'i kuma annabi yace duk wanda abu ya same shi ya rasa wani abu yayi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlib li khayran minha ya rasa wani abu ya fadi wannan to sai Allah ya maye masa da mafi alkhairin abin da ya rasa nana Ummu Salma lokacin da mijinta Abu Salma ya rasu tana ganin ba za ta taba samun miji irin wannan ba, irin mijinta Abu Salama. To amma sai ta tuna abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, na babu wata musiba wani rashi da zai samu mutum yayi wannan ya dangana ga Allah sai Allah ya mai masa da alkhairi. To tayi wannan cikin ikon Allah, sai gashi nan kuwa fiyayyen halitta wanda yafi kowa, sai gashi nan yazo yana neman aurenta. Allah ya canja mata da mafi alkhairi akan wanda take da shi da. To haka ne, duk wanda wani abu ya same shi ya dangana ga Allah yayi wannan, to Allah zai mai masa da mafi alkhairi. Ubangiji Allah ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabbi, Ubangiji Allah ya ce, ya ku waɗanda suka yi imani na gaskiya na haƙiƙa, Allah ya ce isbiru, ku yi haƙuri, wasabiru, ku yi juriya, ku jure, ku daure, warabidu, ku yi ribaɗi, wattaqullah, Allah ya ce ku ji tsoron Allah wajen yin abin da Allah yake so, ku bar abin da Allah baya so. Allah ya ce la'allakum tuflihun, domin ku rabauta, ashe duk wanda yake so ya rabauta yayi haƙuri. Haƙuri shine mabuɗin nasara, ba a cimma komai sai da ba a cimma nasara sai da haƙuri. Duk wanda yayi haƙuri zai nasara, saboda haka wannan addini dole sai mun yi haƙuri, mu yi haƙuri wajen bin Allah da tsare imanin mu, mu yi haƙuri wajen barin saban Allah, mu yi haƙuri da dukkan jarabawa da za ta same mu, sai mu rabauta. Allah madaukakin sarki ya rabautar da mu. Allah ya ce kuma wahinal ba'as, da masu haƙuri a wajen jihadi, wajen yaƙi, duk suna juriya su daure su yi haƙuri. To Allah ya ce waɗannan masu waɗannan sufofi, in kana neman masu imani na gaskiya, masu takawa su ne. In kana so ka zamo mai gaskiya cikin imaninka, mai takawa, to kai ma ka zamo kaman haka. To Allah ya ce ula'ikal ladhina sadaqu, waɗannan da muka yi ta bayani tun farko, da Allah ya ce imani ba shi ne kawai sallah ba, fiskantan ƙibla ko gabar ko yamma, a'a, ka tsaya ka yi da gaske, ka kiyaye waɗannan ababen, shi ne imani na gaske. Waɗanda suka tsare wannan su ne muminai na gaskiya, su ne masu taƙawa. Saboda haka ake gaya mana dan mu sani, mu yi ƙoƙari mu zamo hakanan. Ya rage mana kowa ya ji saƙon Allah, mu tsaya mu duba mu bincika mu yi wa kawunan mu hisabi. Kowa ya bincika kansa ya ga waɗannan abin da aka faɗa haka yake, ya cika. In ka ga haka ne sai ka gode wa Allah, ka roƙi Allah sabaci. In kuma ka ga inda kake da matsala ka gyara, in ba haka kake ba ka gyara, ka yi ƙoƙari ka gyara don ka inganta imaninka ya zamo na gaskiya, don ka zamo masu taƙawa, domin su ne masu tsira gobe kiyama, su ne masu samun rabo. Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikinsu. To a nan muka zo ƙarshen wannan aya ta 177 cikin suratul baqara, kuma akan ta za mu rufe wannan tafsiri na wannan wata na Ramadan. Sai kuma mai nisan kwana, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu da muka yi, wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Ubangiji Allah ya mana rahama, ya datar da mu da dukkan alkhairan da ke cikin wannan kwanaki da suka rage na wannan wata. Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda zai yanta gabarin shiga wuta har abada. Allah ya gafarta mana dukkan zunubanmu. Allah madaukakin sarki ya gafarta wa magabatanmu da suka riga mu. Allah ya gafara wa malumanmu. Allah ya gafara wa musulmai baki daya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki dukkan bukatu na alkhairi, Allah madaukakin sarki ya biya mana shi. Damuwoyi da ake fama da shi Allah ya san damuwan kowa, Allah ya yi wa kowa damuwansa, mai matsala Allah ya warware, masu bukatu Allah ya biya, kasar mu Allah ya zaunar mana da ita lafiya, fitintinu da suke tasowa Allah ya mana maganin sa, wanda suka taso duka Allah ya tunkuɗe, Allah ya shiga cikin lamarin jagororin mu, Allah ya datar da su ya ba su daman yin adalci da sauke nauyin da suke kan yake kansu. Allah madaukakin sarki ya taimaki musulunci da musulmai a duk inda suke. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين ونروكم الله يساك وكوا دع الخير وإن دسكي تتوينيا وجن قدانا وانن كراتتك da masu kula da masallaci, da ƴan agaji, da masu zuwa sauraro, da kowa duka Allah ya hada mu cikin rahama. Allah ya gafarta mana zunuban mu. Wanda ya gina wannan masallaci shi ma Allah ya gafarta masa. Allah ya albarkaci dukiyarsa. Allah ya kara wa rayuwarsa albarka. Allah kuma ya datar da mu ga dukkan alkhairai. Allah ya sa mun dace. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farrajta, wala daynan illa qadayta, wala hajata min hawaijid dunya hiya laka ridan wa lana fiha salah illa qadaytaha lana ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.